sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum da fatan an muni lafiya. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 25 ga watan Mayu 2022. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yayin da jam'iyyar PDP ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar mukamin gwamna a jihar Kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta.
Saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wa'ensu rudani, to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma.
Za kuma a ji kiran da wasu jagorori suka yi ga gwamnati kan neman a dauki mataki dangane da kisan 'yan arewa da aka yi a kudancin Najeriya. Kamar kowace ranar Laraba, Hassan Tambuwan na dauke da rahoto na musamman daga bisani Ridwan Abbas na tafi da shirin wasanni. To amma kafin nan ga Ibrahim da labarin duniya.
To assalamu alaikum masu saurare da fatan auna lafiya ga labaran. Yau Laraba, Paparomo Francis ya ce ya kadu sosai da harbin da aka yi a wata makaranta a jihar Texas ta Amurka wanda ya yi sanadin mutuwar yara 19 da malamai biyu, yana mai kiran da a kara tsaurara matakan dakile yaduwar makamai. Mutanen da suka yi cinkus a dandalin St. Peter's don sauraron jawabin Paparomo na mako-mako sun barke da tafi saboda kiran da yayi wanda ya dada wato ya dada musu rai bayan harbin wanda shine mafi muni a Amurka cikin kusan shekaru 10. Wannan kashe-kashen da aka yi a makarantar elementary a Texas ya kada ni ina mai addu'a ga yara da kuma manyan da aka kashe da ma iyalansu, a cewar Paparomo Francis. Ya kara da cewa lokaci yayi da za a ce wannan safarar makamai da ake yi barkatai ta isa hakanan. Bari mu dukkan mu sha alwashin ganin cewa masifa irin wannan bata kara aukuwa ba, a cewar sa. A halin da ake ciki kuma, wata yar asalin Najeriya mai suna Safiya Usman wadda ke zaune a Texas din da mai gidanta da 'ya'yanta ta yi ma abokin aikin mu Mahmud wato Lalo ƙarin haske kan wannan abun alhini da ya faru.
Gaskiya a yanzu mun a jihar Texas muna cikin bakin ciki kuma da tashin hankali saboda zai iya faruwa da kuma mutum ne ka kai yara makaranta da kanka kana tunanin suna cikin koshin lafiya amma kuma a dawo masa da gawa. A yanzu dai an samu dalibai 19 wanda suka rasa ransu da kuma malamai biyu, kuma a rahoton da aka bayar dazun nan an samu 17 people kuma wanda suka ji rauni. Ni dai a tunani na yanda za a iya magance wannan harbe-harben da ake ta yi, gaskiya shine idan hukuma za su yi bincike mai tsanani kafin a sayar da bindiga, kuma a daga age limit din daga 18 a mai da shi 25. To ni a gani na idan an yi wannan za a din samu sauki.
Safiya Usman, wata mahaifiya yar asalin Najeriya mazauniyar Texas, ke bayanin abin da ya faru da kuma kiran da a dakile yaduwar bindiga a kuma kara shekarun mai sayan bindiga daga 18 zuwa 25. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan Koriya ta Arewa wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin Koriya ta Arewar ta tsaida shirinta na nukiliya. Biden da Yoon sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiya, muddin dai da gaske ne Koriya ta Arewar take yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. A yayin da har yanzu suke marhabun da abin tafarkin diplomasiya, a cewar Gary Samore, jami'in fadar shugaban Amurka a ƙarƙashin gwamnatin Obama, ya ce yaduwar makamai a gwamnatin wani abu ne da ke kawo barazana ga sauran kasashen duniya da suka ci gaba. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau din Laraba ya ce zai yadda ya hawo teburin tattaunawa da Russia. To amma fa sai idan tattaunawar ta kai tsaye ce da shugaba Vladimir Putin. Da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a dublomasiyance. Muddin da Putin a ta bakin sa ya fahimci abin da ake fuskanta a zahirance. Zelensky ya kara da cewa mataki na farko na shirin tattaunawa da Russia shine sojojin Russia su janye zuwa wurin da suka ja daga gabanin kaddamar da mamaye Ukraine da suka yi a watan Fabrairu. Babu dai wata alamar raja'a zuwa ga tattaunawar kawo ƙarshen wannan yaki a ƴan makonnin nan, yayin da kowane bangare ke zargin ɗayan da rashin niyyar shiga tattaunawa. A daidai lokacin da Russia ke taɓa runguta kan gabashin Ukraine, ciki har da Severodonetsk da ke yankin Luhansk, mai baiwa shugaba Zelensky shawara Mykhailo Podolyansky yana kira ga gwamnatocin kasashen ƙetare da su dau matakin takurar Russia ta kawo ƙarshen yakin da take yi a Ukraine. Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda uku na gwaji a yau din Laraba, ciki har da wani da yayi kama da mai zuwa wata nahiyar daga wata, a cewar Koriya ta Kudu. Yan sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyarar da ya kai a Arewa maso gabashin Asiya, jami'an gwamnatin Amurka sun shayin gargadi cewa Koriya ta Arewa na iya kaddamar da makami mai linzami mai dogon zango ko kuma makamin nukiliya, yayin da Biden ke ziyarar Asiya ko kuma wani lokaci kusa da hakan. A yayin da Koriya ta Arewa ta kauce ma gudanar da duk wani gwaji a yayin da Biden ke kai ziyarar, jerin gwaje-gwajen da ta kaddamar na zuwa ne ƴan sa'o'i bayan da ya bar Japan.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotannin da muke da su. Kasa da sa'o'i 48 da labarin kisan wata mata mai juna biyu da ƴaƴanta hudu masu ruwa da tsaki ciki har da gamayyar kungiyoyin Arewa masu fafutuka, ƴan majalisun dokoki da dai sauransu sun yi kira ga gwamnati da ta dauki matakan da suka dace kan kisan da ake yi wa wasu ƴan Arewa. Daga Abuja ga rahoton da Halima Abdurrauf ta aika mana.
A ranar Talata ne dai lamarin yadda wasu ƴan bindiga da ba a san ko su wane ne ba suka kashe wata mata mai juna biyu da ƴaƴanta hudu a jihar Anambra ya dade yaduwa a kafafen sada zumunta. Shugaban kwamitin amintattu na gamayyar kungiyoyin Arewa Alhaji Nasturu Ashir Sharif ya bayyana cewa
gwamnati ba ta yi wani abu da za a kalla a ce ta dau abun nan da muhimmanci ba. Saboda haka mu matsalar mu a Najeriya shine shugabannin da muke da su, da na siyasa, da na sarakuna, da wani bangare na malaman addini, da ma ƴan kasuwa. Duk abin da mutumin kudu zai shin kyautawa ba za su yi da shi magana akai ba. Saboda shi dan Arewa an dauke shi kamar shi bawa ne a Najeriya.
Faifan bidiyo da ya nuna gawawwakin mutanen da lamarin ya rutsa da su da ke ta yawo a kafafen sada zumunta na ci gaba da jawo muhawara mai karfi, inda wata ƴar Najeriya mazauniyar kasar waje ke cewa
sunana Hawwa Mustafa Babura mazauniya a nan kasar Amerika. A gaskiya abubuwan nan suna tayin mana da hankali, musamman ma mu da ba mazauna a Najeriya ba, kuma zuciyar mu tana Najeriya. Saboda muna da ƴan uwa da abokan arziki, ya kamata shugabannin mu na Najeriya su tashi tsaye su kawo mana agaji. Agajin da muke bukata bai wuce a daukaka shari'a ba. Irin wannan kashe-kashe da ake yi a cikin addini ko harkar kabilanci babu wanda ya isa maganin shi idan ba hukuma ba.
Ko menene masu rajin kare haƙƙin bil'adama ke cewa a game da wannan batu? Ga ƙarin bayani.
Sunana Zainab Ahmad, wanda aka fi sani da Binti Jami, ne rajin kare haƙƙin ɗan adam ne. A gaskiya idan na ce bana cikin ɓacin rai abin da ya faru, wallahi na yi miki ƙarya. Ga shi nan an kashe mace da tsohon ciki da ƴaƴanta guda hudu, amma har yanzu ba mu ji wani mutum a cikin manyan mu ya fito ya yi Allah wadai da wannan abin da aka yi ba. Wannan ya tabbatar mana da cewa Arewa ba ta gaban su. Saboda mun ga ban ma da ya tashi a sabon gari har an je an jajanta musu an ba su kuɗi, amma mun da yake ra yayi kamar an maida shi kamar na kiya shi har yanzu ba mu ji wanda ya magana ba kuma muna sauraron mu ji ne idan kuma ba mu ji ba za mu fito kuma za mu yi magana kuma muna neman duk wanda yake da ruwa da tsaki ya fito yayi magana kuma a neman wannan faiwar Allah haikinta
anasa bangare dan majalisar wakilai ne wakilin mazabar yammaci dai ba na jihar Gombe a tarayyar Najeriya Alhaji Yunus Ahmad Abubakar ya ce
wannan hali da muke ciki zai mu ce kawai inna da dahi wa inna ilaihi raji'un kuma kusan dai ba za mu iya cewa babu abin da zabi ba tattare da wannan kamata yayi dai bangaren yan sakaci su sake jin damara a fuskanci wannan kalubale kamar da jama'a suke ta tofa albarkacin bakin su suke cewa kamata ya fa a ce kawai ba gwamnati ta Allah wadaran ba ya kamata kuma a bi shi da ainihin hukunci kuma hukunci mai tsanani ma'ana doka da ta halinta wayannan miyagu an san su duk abubuwan da suke din nan ba koyi suke ba me zai hana hukuma wanda take bangaren yan sakacin yan sanda ne da dai waɗanda suka damu da lura da security na kasa su tashi su yi aikin su a gano inda matsalar take wannan lamari bai kamata ya gagare mu ba idan bangaren zartarwa za su tashi su yi aikin su gaskiya muna ainihin kalubalantar su da su tashi su yi hoɓɓasa
yanzu a lokacin hada wannan rahoton dai duk kokarin ji ta bakin gwamnatin tarayya kan lamarin ya ji tura ni ma Abdullahi muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Halima to a yau jam'iyyar PDP ke gudanar da zaben fidda gwani na 'yan takarar gwamnonin jihohin kasar sakamakon zaben shine zai bayyana mutanen da za su yi wa jam'iyyar takarar gwamnoni a zabe mai zuwa sai dai a jihar Kano bangarori biyu ne na jam'iyyar ke gudanar da zaben a wurare mabambanta daga Kano ga rahoton Mahmud Ibrahim Kwari ya hada mana
mutane tara ne da yake bukatar jam'iyyar ta PDP ta tsayar da su takarar gwamnan jihar Kano kuma su ke fafatawa a zaben na yau masu bukatar takarar sun hada da Dr. Yunus Adam Dangwani da Yusuf Bello Dambata da Al-Amin Ibrahim Litin da Ma'az Magaji da Muhi Magaji da Jafar Sani Bello da Mustapha Getso da kuma Mohammed Sani Abacha sai daga alama kamar sauran zabukan da PDP ta yi a Kano cikin karshen makon jiya wanda har yanzu ba a kai ga bayyana sakamakon sa ba zaben na yau cikin yake da rudani la'akari da cewa bangarori biyu da ke ikirarin shugabancin jam'iyyar a Kano kowanne zai gudanar da nasu zaben a yau
da mun shirya cewa za mu yi a marhaba kuma muna ta samun kamar issues na tsaro sai muka ga kuma mun rubuta wa gwamnati da ta ba mu indo wanda shine muke gani akwai tsaro to amma nan bai samu ba ba ta ba mu ba so zami wannan din a number 5 Lugard Aminu nan headquarters jam'iyya wancan zaben ma dama anan akai kuma din na sanar da dan takarkarin nan a text ko wanne muna so ya turo mana da sunan agent din sa kafin a fara zabi
Alhaji Shehu Wadata gaji kenan shugaban PDP a Kano to amma Alhaji Muhammad Ibrahim Atta shugaban kwamitin riko na PDP wadda shalkwatar jam'iyyar ta kasa ta turo daga Abuja ya ce su ma suna shirya nasu zaben a cibiyar koyar da matasa sana'o'i ta sana Abacha dake kan hanyar Madobi
to yanzu dai ana shirye-shirye har yanzu kuma ka san ita batun zaben sai ya kai har karshe na wama sai ya ma aje a iya kwana yau a can wancan gurin Sani Abacha Youth Center can ne kamata su je magana yana party ne kuma national a can suka aika suka ce su ce amana na wannan committee din can za su je su yi wayannan abubuwa saboda haka idan wayansu ma suna shirye wani guri suna yi ne kurun saboda kawo rudani kurun mu ne national suka sani kuma committee da za su yi wayannan abubuwa duka daga secretary suna da izini ne daga can national wanda za su kare mu abu saboda kan wani ya zo don yana so ya bata wani abubuwa don ya kawo wayansu rudani to kaga wannan abu ne wanda ba zai yi nasara ba ma ba zai yi nasara ba don yanzu ina ga maka mutane tara da kasa ne muka ce exactly ba mutum ɗaya daga wanda yake da gurin su
sai dai Shehu Wadasa gaji yayi martani akan haka
an yi ban san da wani tsagi ba ganin da court ta yi ta tabbatar cewa mu ne shugabannin jam'iyya so ni ban san da wani tsagi ba ai dukkanin congress chairman na jiha shine chairman na congress duk da za a yi a jiha wanda in suka zo za mu gudanar zaɓe saboda haka za a yi zabe
ko sun zo ko ba su zo ba za ku
gudanar da zabe gudanar zabe ai hurin mun ne mu gudanar da zabe ba hurin mun na shirin ne kawai ba
yanzu dai abin jira a gani shine yadda zaben zai kaya da kuma bangaren da ƴan takara guda tara za su karkata domin neman ƙuri'a kana kuma ko sakamakon wanne bangare ne uwar jam'iyyar ta PDP za ta karba domin mika hukumar zabe ta ƙasa Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
a gaida Mahmud Kwari yanzu kuma ga rahoto na musamman
Sana'ar turmi da tabarya sana'a ce da ta dauki hankalin mutane da dama musamman daga arewacin Najeriya kuma suna yin sana'ar ne a nan kudancin Najeriya na tattauna da wasu masu sana'ar turmi da tabarya a Ibadan
sana'a Abubakar ni ne chairman na masu zai turmi a nan Ibadan ya sana'ar turmi ke tafiya to sana'ar turmi alhamdulillah tana tafiya yadda ya kamata saboda dai biyan bukatu sosai da dama gare ta sannan kuma tsadin ci alhamdulillah saboda turmi yayi mun komai ko kuma in ce yayi muna komai abinda a tsakanin baji sai dai godiya kawai ga ubangiji kamar da me da mika yi a cikin wannan sana'a ta turmin daka alhamdulillah nayi abubuwa da dama saboda nayi gida a ciki nayi mata sai biyan bukatun iyaye da sauran yan uwa abokan jama'a haka da suna yara da sauran su dai biyan bukata da alhamdulillah kada dai kana wannan sana'a ta turmin daka a nan Ibadan gaskiya na dade na ga kwana biyu kinta kamar wani lokaci ka doka kana wannan sana'a ta turmin daka to na dauki kimanin kamar irin shekara 20 haka da kamar da biyar zuwa da shida ina wannan sana'a ta turmi to anan Ibadan ne ka taba yin wannan sana'a ko ka taba zuwa wata jaha a Najeriya ka yi ta anan Ibadan na yi ta kuma na taba zuwa wata jaha haka kamar irin asashen Ibo irin Lagos haka duk da jahohin ga dai na kudancin nan ina ganin kamar babin nan wataka ba da ganga wannan sana'a a jahohin da ka ziyarta wajen wannan sana'a wace jiha ce tafi karbuwa gare ka wato samun ciniki a gaskiya alhamdulillah a nan Ibadan din nan na yi gamsuwa da itahi na samun ciniki a gare ta kamar a yi ni kana sai da turmi nawa eh to gai ni alhamdulillah na iya kamar sai da kamar 30 to ta bari ba a to duk turmi da tabarin sa muna sai da suwa gaba dai dan kuma kace kana so turmi ba tabar ba za mu iya mu sai maka ita a haka din
sunana Muhammad Rabilu in kiya Raboji
kai ma wannan sana'a kake ta turmi da tabar
eh kwarai da gaske
sai suka fara wannan sana'a ta turmi da tabarya
kamar dai bayanin da chairman namu na nan Ibadan yayi lokaci guda abokin mu ne tare muka taso tare muka fara koyon wannan sana'a hasali ma shi gadan ta yi sai ma haifinsa kuma ko dalilin shi ma muka koye ta zama misalin shekara 20 ko da wani abu haka
ka taba koya ma wani wannan sana'a ta turmi da tabarya
eh na taba koya ma
kamar mutane nawa ka koya ma
kamar mutum hudu haka zuwa biyar
suna aiki yanzu
eh suna yi
a wani wuri suke aiki
akwai wasu a Ilori akwai wasu a Ogomosho
ba ni kadan daga cikin su na waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta turmi da tabarya
akwai Abubakar akwai Umar akwai Safiyanu
yanzu da an tambaye ka kamar wancan babban turmi nawa ne kuɗin sa
eh to shi turmi abu ne wanda yake ba ka'idajen kuɗi gare shi ba anan amma a gida ana iya mai misali zai yi 3000 to anan kuma aka samu sa'an kasuwa zai iya 8 zuwa 10
anan Ibadan
eh
bai da ƙayyadaddin farashi kenan shi turmi to ita tabarya fa
eh ita ma gaskiya a can gida bakin abinda muke sayanta ana samu 500 ka'idan ta ita kenan a can
nan fa
anan gaskiya daga 2000 zuwa 3000
sai sana'a turmi da tabarya akwai riba kenan
to alhamdulillah tunda kamar bayanin da chairman yayi ni ma ta yi mun komai
to yanzu kai kana da niyyar canza wannan sana'a ta turmi da tabarya
gaskiya a halin yanzu ni ban ga wata wadda zan yi ba wadda za ta rike ni da tafi mun wannan
ka taba zuwa wani wuri kai wannan sana'a ta turmi da tabarya kamar arewacin Najeriya
eh a halin da ake ciki yanzu ma kusan nan ma dai ganin gida na zo tunda na nan ita tushe na amma yanzu ni ne chairman din yan turmi a Ilori Airport halin da ake ciki
to ya sana'a turmi da tabarya ke tafiya a can Ilori jihar Kwara
alhamdulillah asali gaskiya akwai abokan kasuwancin mu da dama kuma dadin ta ya sa muka tashi daga nan muka koma can muka yi daba ya zama mana wurin zama
sunana Usaini Muhammadu Saurami sana'a ta turmi nake yi da tabarya
menene dadin wannan sana'a ta turmi da tabarya gare ka
dadin ta tana da yawa saboda ni sana'a turmi da tabarya na gade ta ne a wajen mahaifina shi ya koya min ita a lokacin da muna yawon kwadugo da ni da abokina Abubakar da Halima mahaifina ya ce in bar zuwa wannan kwaduga yanzu in bi shi mu je sana'an turmi Ibadan sai muka zo sana'an turmi Ibadan kuma dalilin sana'an turmi nake yi a Ibadan shine yasa har yanzu ga nake akan ta da aka koya mai ta naje yadi akan ta sosai saboda nayi mata nayi gona nayi gida nayi suna ya kai guda biyar a cikin sana'an turmi kuma har yanzu ga ita take ta albarkaci ina sa kaya mai kyau da takalmi a ita ci
a cikin yan uwanka akwai mai sana'ar turmi bayan kai da mahaifinka
gaskiya a cikin yan uwana ba mai sana'ar turmi
to mutane na cewa turmi talla wahala ko kuma kayan wahala in an sayar a doka in ba a sayar ba a doka kai me annaka ra'ayi ga wannan kalami
wayanda ba su san ma'anar ta bane kuma ba su san dadin ta bane su ne suke kiranta haka mu da yake mun san dadin ta mun gaje ta ba mu baya yiwa mu taba lalata ta ko mu soke ta saboda mun san dadin ta mun san amfani ta muna jin dadin ta kuma sosai biye ga zato a yanzu nan
yanzu cikin ƴaƴan da ka haifa akwai mai sana'ar turmi da tabarya
cikin ƴaƴana babu wanda ya girma wanda zai sana'ar turmi da tabarya amma suna makaranta kuma suna koyon aikace aikace haka kanikancin mota da teloli
da ake son girma kana son su yi wannan sana'a ta turmi da tabarya
kwarai kuwa yaya abinda ni ban guje ta ba kuma na gaje ta ga mahaifina kuma in ce kuma bana son dan dana ya gaje ta ai ba abin kwarai ba kenan idan bana so ya gaje ta
ni sunan na Yusuf Umar Zugun kabe local government sana'a ta yanzu ita ce wannan sana'a ta turmi da tabarya eh
to wannan sana'a ka gada ne ko ka shiga ne kawai
to fi sabilillahi sai sana'a wannan sai da turmi ni ba na yi gado ta bane kawai dai sana'a ce kawai ni ga tune min ni zo ni fara
to me baka shawa har ka fara wannan sana'a ta turmi da tabarya
to abin da yasa wannan sana'a ta burge ni na yi ta zuwa buga buga bangarori da dama amma kuma sai ni ga yan uwana da abokaina suna zuwa suna yi kuma gurgudo suna dan samu a dauro amma bakin su tuwa maka su asiri ni ma wannan shine jawo hankali na ni shigo wannan sana'a
idan wani mutum ya zo same ka yanzu yace shi na son yayi sana'a turmi da tabarya a nan Ibadan kaman me da me ya kamata ya tana da kafin ya fara wannan sana'a
to abin da zan ce mishi daga farko da yake wannan sana'a ta da farma da dama idan ya zo da jari ko da kadan ne zai farawa akwai kuma wata hikima da ake wajen wannan sana'a ko da baka da jari sai za ka samu su yan uwa suna da dan tallafa ma ta hanyar bada tsari za ka ci gaba da wannan sana'a sannan sun har kai ma ka samu naka
kamar banna nan da kuke zaune kuna dauka wannan turmi ko yawo shi da tabarya
eh insha Allah muna dauka muna zuwa cikin gari har wasu koyuka da wasu garuruwa da su ma jahohi gaba ki
kamar nan cikin ungonin birnin Ibadan kamar wace unguwa da wace unguwa kuke zuwa tallar turmi da tabarya
okay to muna zuwa unguwoyi da dama daga ciki akwai challenge New Garage Abinan Tipa Garage irin su Ojo Adega Zango da kuma Gwagi hakan ga da Dogai Market
shin wannan turmi kala nawa ne
to turmin gaskiya suna da kaloli da dama don akwai wanda aka ce ma dan Danneja wanda yake shi turmin Sakura ne akwai kuma dogo wanda yake na ainihi arewa wanda ake dakan fura da shi to can kaka da kakani sannan kuma yanzu cikin zamani Allah ya kawo zamani ana yin hannun injini akwai turmi wanda muka ce ma turmi dan Benue akwai kuma na Ilorin wanda muka ce ma dan Kwara da Neja
to ko akwai turmi dan Sokoto da Kano
eh akwai su amma mu gaskiya yanzu ba mu cika doko su muna zuwa da su numa talasu ba sai can ba alsa bayan ka ce mu tawo da su muna iya zuwa da su
turamin nan suna da bambanci ne kaman dan Neja da kace da dan ina da ina suna da bambanci da juna ne
to bambancin da ke gare su ita ma Neja ka san akwai wanda suna yin na hura irin na Arewa Sokoto kan ga sannan suna yin gajere na Sakura akwai gajere na Sakura akwai suna yin madogo na dakan hura na Arewa irin Sokoto da Kano
suna Abubakar da Halima turmi da tabarya
me yasa ka shiga wannan sana'a ta turmi da tabarya
to ni dai ko da tashi a inda ga ife ni na cimma wurin sana'a suke nan wannan aikata kace amma baba na biya ba bai wannan sana'a amma ni ne tashi an godda aka ife ni nan kowa sana'a shi kenan a Arewa Niger State a Niger State mu shigo daga gamma wani gari yanda kike masa horami anan nake eh to angon namu gaba daya ne kasance sai bai mai mai yawa kasance su sun fi karfi wajen sana'a ta rani
to ina ka fara wannan sana'a ta turmi a Arewa koko anan kudancin Najeriya
eh a Arewa na fara can sai da can sai kuma sana'a baka na sa da shi kuna kurmi sai ne kuma ai ya kamata ni ma rika biya na gani sai gisin da suke sai na fara zuwa kuma na bai bana shawa to sai cigaba da zuwa sai na bai ma zama can gidan din ma sai na gama zuwa nan
wadanne irin itace ne ake yin turame da su da tabarya
itace gaskiya suna da yawa amma wanda aka fi da shi kirya kadi suna ka fi da su
Hassan Umar Tambuwal murar Amurka daga Ibadan a Najeriya
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
wasanni a takaice
Ungiyar Black Stars din kasar Ghana na ɗan wasan gida za su san abokan karawarsu a wasan samun cancantar shiga gasar cin kofin zakaru na Africa CHAN a takaice wadda tun farko aka shirye yi a ranar 26 ga watan Mayu lokacin da aka gabatar da jadawalin wasannin a birnin Alkahiran kasar Masar game da abin da hukumar kwallon kafar Afirka ta ce ne kungiyoyin wasa 18 za su fara shiga gasar da za a somo daga ranar 8 zuwa 31 ga watan Janairu shekara ta 2023 a Algeria. Tsohon jarumin dan wasan kasar Algeria Jamal Menada wanda ya fi kowa zura kwallo a raga a gasar cin kofin Afirka na alƙali 30 tare da Zedet Forces ne zai zama jami'in gabatar da jadawalin tare da shugaban wasannin CAF Khalid Nassar. Wani kocin din kasar Ingila Freddy Chumu ya bayyana cewar dan wasan Arsenal Eddie Nketiah zai buga wa kasar Ghana gabanin gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022. Freddy Chumu wanda shine mai ba dan wasan na Arsenal koro ya fallasa cewar dan wasan na gaba zai haɗe da zakarin Afirka sau hudu. Eddie Nketiah yana zuwa amma nayi imani kan gasar cin kofin duniya ne, inji Chum. In har yanzu zai taimaka wa Black Stars, Jordan Ayew na kodewa, dan haka in yazo zai taimaka mana. Dan Ghana haifaffen Birtaniya ya kasance cikin littafin hukumar kwallon kafar kasar Ghana da jimawa. Hukumar ta ce ta dauke shi a matsayin wanda zai cike wani gidi a Black Stars a can baya. Duk yunkure-yunkure da aka ta yi dan shawo hankalin dan wasan ya yi wa Ghana wasa bai yi nasara ba. Eddie Nketiah na Arsenal, Callum Hudson-Odoi na Chelsea, Tarek Lamptey na Brighton da Inaki Bradesa na a cikin ɗan wasan da hukumar GFA ta rinka tuntuɓa dangane da matsayin ƙasarsu. Ɗan wasan baya na Brighton, Tarek Lamptey, na shirin canza shiƙa zuwa ƙasar Ghana bayan an buƙaci ya zama ragowar ɗan wasan Ingila masu shekaru 21 na baya-bayan nan. Ana sa ran mai shekaru 21 ya samu gayyata a wasanni guda hudu da Lions za ta yi na share fage da Czech Republic, Albania, Kosovo da Slovenia. Sai dai ya yanke shawara ya janye daga wasannin, yana mai tafakkurin ko ya buga wa Black Stars Ghana ko kuma a'a. Lamptey da yayi wa matasan Ingila wato ƙasa da shekaru 21 wasanni sau biyu, ɗan asalin ƙasar Ghana ne da aka haifa a Allenton yammacin London. Shugaban Young Lions Lee Casley ya bayyana cewar akwai matsala game da ƙasashen guda biyu. An tinkari ɗan wasan, wani abu ne da yake lissafi a kai yanzu haka. Da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin. Radwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
To da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
To a takaice, yau Laraba Papa Roma Francis ya ce ya kaɗu sosai da harbin da aka yi a wata makarantar jihar Texas ta Amurka wanda ya yi sanadin mutuwar mutane 19 da malamai biyu, ko yara dai 19 da malamai biyu. Yana mai kiran da a ƙara tsaurara matakan daƙile yaduwar makamai. Mutanen da suka yi cinkus a dandalin St. Peter's don sauraron jawabin Papa Roma na mako-mako sun barke da tafi saboda wannan kira da ya yi, wanda ya daɗaɗa masu rai bayan harbin wanda shi ne mafi tsanani a Amurka cikin kusan tsawon shekaru 10. Shugaban Amurka Joe Biden da shugaban Koriya ta Kudu Yoon Suk-yeol sun kawo ƙarshen rarrashi a matsayinsu kan Koriya ta Arewa, wanda ya kawo ga farkon ɗaukar matakin tauna tsakuwa da kuma rashin ragawa game da aniyarsu ta ganin Koriya ta Arewar ta tsaida shirinta na nukiliya. Biden da Yoon sun nuna alamar har yanzu suna maraba da tafarkin diplomasiyya, buddin dai da gaske ne Koriya ta Arewar take yi game da batun kawo ƙarshen shirinta na nukiliya. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky yau dinnan Laraba ya ce zai yadda ya hau teburin tattaunawa da Rasha, to amma fa sai idan tattaunawa ce ta kai tsaye da shugaba Vladimir Putin. Da yake magana ta kafar bidiyo ga zauren tattaunawa kan tattalin arzikin duniya, Zelensky ya ce akwai yiwuwar samun mafita a diplomasiyance, muddin dai Putin a ta bakinsa ya fahimci cewa ana fuskantar al'amari a zahirance.
To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki daya sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Algresham wadda ta hada shirin da injiniyan mu na yanzu Charles Mark ni Hanifa Kabir Ito nake ce da ku mu kwana lafiya. Bissalam.